sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Lallai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wani abu na wa'azantarwa ya faru, shine kisfewar rana. Wanda wannan kisfewar ranan wa faqal yawmal ladhi mata fihi Ibrahim, ya dace da ranar da aini wato Ibrahim ya rasu, wanda yake shine da ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa alaihi salatu wa azka salam. Wa kana zalika fi sanati al-ashira min al-hijra, wannan ya faru a Madina ne shekara ta 10 bayan hijrar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina. Fa qala qaumun, wasu daga cikin mutane sahabbai sai suka ce, kun gani ko har rana ma ta kisfe, min ajali wa fati Ibrahim, saboda mutuwar da babba shugaba, shine dan shugaba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Yaqsuduna bidhalika ta'zimu an-nabi, suna nufin wannan ya faru saboda a girmama annabi, saboda dan sa ya rasu gashi har rana ma ta kisfe. Ainihin wato wahinama sami'a ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ma qaluhu, yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaji abinda wa'annan mutane suke fadi, ainihin wato gadiba ka san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shugaban masu tauhidi kenan, shugaban masu tauhidi duk abinda aka motsa aka shiga fagen tauhidi to za a ga fushin manzon Allah. Ai wannan din kamar an shiga fagen tauhidi ne, an gane ku wani abu ne, an ce rana da wata sun kisfe saboda wani, to akwai alama wani abu na shirka ya shiga kenan. Na haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi fushi ainihin wato wa qadiba fihim qudubatahu, nan take ya tashi ya musu kuduba, yayi musu kuduba allati bayyana lahum fiha, a cikin kudubar sai ya bayyana musu cewa annashamsa wal qamara ayatani min amin dalail qudratillahi ta'ala, lallai wata da rana ko rana da wata ayoyi ne daga cikin dalilan ikon Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala, laysa li ahadin sayyidatun alaihima, babu wani wanda yake da dama daya wanda yake dama wai wata ya tafi ko rana ta kisfe saboda shi, babu wannan a cikin bayin Allah gaba daya babu shi. Wa annahuma la tankasifani li mauti ahadin, lalle rana ko wata babu daya wanda yake kisfewa saboda mutuwar wani, au hayatihi ko kuma don rayuwar wani, rayuwar wani ma'ana dan za a haifi wani a ce rana ya kisfe ko wata ta kisfe. Mahama kana aziman, duk yadda matsayinsa da girmansa ya kai a wajen Allah bai kai rana ta kisfe saboda shi ba, saboda rana da wata suna tafiya ne da kudura Allah da ikon Allah, an gane ku yawa. Yana daga cikin su rana da wata dalailu qudratullahi ne, dalail tauhidullahi ne, an gane ku yawa, alamomi ne tauhidin Allah da kudura Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala. Wa innama kusubahuma zahiratun kauniyatun min asari qudratil khaliqil a'azam, wato kisfewar su wani abu ne bayyananne a fili wanda ake so a nuna tasirin kudurar Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala mai girma akan komai akan kowa, an gane girman watan nan girman ranan nan, amma duk sun kisfe, wa ita kisfar da su Allah, wa ita tafiyar da su Allah, shi kadai ne yake da wannan. Naka sai ayoyi su faru, wa'azi sai ya faru a halittar Allah, li yashahidan nasu namuzajal qiyama, don mutane a guda musu misalin tabbacin cewa alkiyama tana iya tsayawa. Ai don rana da wata suka kisfe yana ga cikin alamun tashin alkiyama, don haka Allah ta'ala ce idza shamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat, idan ainihin wato rana ta fado ainihin wato taurari suka faffado suka tafi rana ta tafi da hasken ta zan babu ita wata ya tafi zan babu hasken sa to wannan alama ce alkiyama ta tsaya alkiyama ta tsaya don karshe a can Allah ta'ala sai ya ce me aliman nafsun ma qaddamat wa akkarat kowace rai a wannan ranar za ta san abin da ta gabatar sakamakon aikin da ta gabatar wa akharat ko ta jinkirtar daka wannan alamomi ne namuzaj aka nuna wa bayin Allah na tashin alkiyama don su kare yin imani su kuma wa'azantu fa yatawajjahu ilayhi biddu'a daka ana neman su da su ne su fiskanci Allah da addu'a wassalat da kuma sallah wa yadhkuruna annahu qad yu'akhadhu man la zamba lahu su sane cewa su tuna lallai ainihin wato za a hakika za a kama wanda yake da laifi da wanda bai da laifi duka anan duniya idan abu ya faru musiba ta zo za ta kama wanda yake da laifi da wanda bai da laifi za ta shafi kowa da kowa ko wattaqu fitnatan la tusibanna zalam la tusibanna alladhina zalamu minkum qasa wannan ita kaida da ku tuba ku roki Allah iyaye muku kuma ku koma zuwa ga Allah ku wa'azantu yawan sabon Allah yana ga cin abin da yake sa rana ta kisse an gane da haka idan rana ta kisse wannan za ta tsaya akan wanda yake mai saba wa Allah kadai a yanzu zalazil da suke faruwa attaki yanzu ko ai kowa yana ganin bala'in da suke ciki ko ana ganin musibar da suke ciki a yau suna bukatan addu'a kwarai da gaske kuna tafiya da motoci mallan akan hanya kawai sai ga kwalta tana tarzawa da ku da motar duk kuna ruzawa kasa mallan kaga imara hawa 10 hawa 15 hawa 20 hawa 30 kawai sai ga tana lilu tana kada kawai sai ga tai kasa rugurugun mallan wani yana bacci akan gado wani yana bandaki wani yana office yana aiki wani yana aine wato kan laptop dinsa yana ta abu kaza wani yana kan karatun alqur'ani wani yana sallah kawai duk targirgiza da su ta zubar da su a kasa sai me ne san kwana ne kawai zai iya fitowa mutum wajen nawa suka zu official report da ake samu ana maganan mutum 41,000 ne suka mutu wannan ai waki ma ai akalla ne wannan abinda aka fadi kawai ta hanyar media ne amma an kaga irin benayen da suke imaratin da suke rushewa kai ka san mutanen da suke cikin su kowace bene daya gari guda ne kowane bene daya gari guda ne haka mutane suke ta mutuwa ba a tsira ba idan misali kun gudu kun fito daga gidajen ku saboda halin abin da yake faruwa bari ku shiga motoci kuna tafiya akan mota sai ga kwalta kawai tana ruzewa sai ga kuna ta fadawa da motocin ku ai na san yan uwa duk da yawa sun gani ko an gani wannan ayoyi ne wa'azi ne wa'azi ne sai a tuba a koma zuwa ga Allah da haka duk wasu abubuwa irin waɗannan da suke faruwa Allah madaukakin sarki yana yin su ne dan ya wa'azantar da mu mu ƙara jin tsoron Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala sannan a nuna mana alamomi na tashin alkiyama irin yadda za su kasance ai girgizan kasar ma yana ga cikin alamomin tashin alkiyama da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya faɗa cewa idan alkiyama ta kusan tsayawa irin waɗannan abubuwan za su dinga faruwa dan haka mutane a nan wurin sai su ji tsoron Allah su wa'azantu gashi idan musiba ta faru wanda bai da laifi ma musibar tana ruzawa da shi to fa mallan yace anan to fa kaifa bi man lahu dhunubun ya kike tsammani ga mutumin da yake da zanubai da yawa kuwa ya kike tsammani ga mutumin da yake da zanubai da yawa la budda lahu min at-tauba ba makawa a tuba dole ai addu'a a tuba koma zuwa ga Allah wal inabatu komawa zuwa ga Allah li yakuna min al-muflihin dan mutum ya zama ya kasance daga cikin bayin Allah waɗanda suka ainihin wato rabauta dan ya zama daga cikin bayin Allah suka waɗanda suka rabauta jan uwa fiqhul hadith da zamu samu ko da zamu fa'idantu da shi a wannan hadisin shine مشروعيه صلاه الكسوف الشمس والقمر للي اوانا حديثين ان فهمتا چهوا ان شر انت sallar kisfewar rana da kuma sallar kisfewar wata waqtu husul baina sabab waqtu husul sababuhuma duk sanda sababun su ya faru to za a yi sallah fa qala shafi'i imamu shafi'i yace kai fi ayyi waqtin kana idan kisfewar wata ko kisfewar rana ya faru shi wannan ba za a yi la'akarin lokacin da nafila ta halasta ne ko lokacin da nafila ba ta halasta bane kawai za a fita a yi sallah idan rana sallar rana ce to za a fita musallani idan kuma sallar wata kisfewar wata ne kowa a gidansa a ɗakin sa zai ta sallah yana sallama ba zuwa za a haɗu a masallaci ba amma misali kai da iyalanka a gida sai ka ga cewa ba za su gane yin sallar ba idan kowa zai yi tasa ko kuma wani ma in yi raka'a biyu kawai zai kwanta abin sa ya bacci to don ka tallafa musu kuma su samu wannan izina da wa'azin sai ka jagorace su ka wuce gaba ku yi limanci an gane ku wato sallolin nafulfulin nan duk ba a hana a yi jam'i ba abinda aka hana a yi jam'in sa a zo masallaci a yi jam'i shine abinda aka hana amma a cikin gidanka ko raka'atan alfajiri ne zaka yi sallah zaka yi jam'i tare da iyalanka ku yi raka'atan alfajiri ya halasta zaka yi shafa'i da wutri tare da iyalanka za ka yi jami'i tare da su ku yi za ka yi sallar dare tare da iyalanka za ku yi jami'i in kana so za ku yi jami'i babu laifi yawa amma abin da aka hana a zo masallaci a ce za a yi jami'i shi ne na haka sallar kisfewar wata in za ka iya jagorantar iyalanka ku yi jami'i tare ainihin wato wanda wannan zai sanya musu ƙarfin gwiwa wajen tsayuwa a kan sallah ɗin wa ƙala al-jumhur walau fi waqtil karaha imamu shafi yace ko da lokacin da nafila makaruhi ne yinta sai rana ta kisfe a lokacin za a yi sallah kisfewar rana ko da lokacin makaruhi ne ainihin wato wata ya kisfe za a yi sallah kisfewar wata an gane ko ba za a yi la'akarin cewa shin yanzu lokacin nafila ya halasta ko bai halasta ba an fahimta sannan wa qala al-jumhur su kuma jumhur suka ce a la tusalli fi awqatil karahati ba za a yi sallar kisfewar rana ko kisfewar wata a lokutan da yin nafila ya karhanta ba ma'ana ya zama makaruhi ba wa kamar musamman ma kisfewar rana in lokacin yin sallar kisfewar rana makaruhi ne to ba za a yi ba kamar yadda jumhur suka tafi akai wa amma salatu kusuful kamari amma sallar kisfewar wata fa waqtuha al-layl ita kan dama lokacin ta da daddare ne dare ko gabaɗaya lokacin nafila ne an gane ai ba lokacin da aka hana nafila ko da dare ko akwai babu ba lokacin da aka hana nafila dama maganar da aka yi nafila akwai lokuta na makaruhi akwai lokuta na haramu lokacin haramcin nafila lokuta biyu ne kawai shine lokacin da rana ta yi jaja kurdin nan za ta fito to a wannan lokacin nafila haramun ne shi ko jos baya wuce minti biyar sannan sai lokacin da rana ta yi jaja wur za ta fito nan ma lokacin yin nafila haramun ne saboda kar ku yi kaman cecceniya nan ainihin wato da bautawa ranar masu bautar rana suna zuwa suna faduwa suna mata sujjada lokacin da ta yi jaja wur za ta fito sannan suna zuwa suna faduwa suna sujjada lokacin da ta yi jaja wur za ta fadi iya wannan lokutan kawai suke bautar su na kar ku yi wannan saboda kaman cecceniya ce da masu bautar rana don ku kiyaye wannan sannan lokutan makaruhi akwai lokacin da rana take tsakiya wa shamsu fi kabidiha lokacin da rana take tsakiya irin sha biyu din nan to wannan lokacin shi ma ba a yi nafila shi kuma wannan bai ma wuce ba ya wuce minti ɗaya zuwa minti biyu lokacin baya wuce minti ɗaya zuwa minti biyu ta gota ta wuce an gane ku don azhar din ma kanta ma nawa take farawa azhar kanta ma nawa take shiga galibi sha biyu da rabi azhar ma lokacin ta shiga na haka shi yasa lokacin da ya zama makaruhi ne a yi nafila a tsakar rana ainihin wato shine lokacin da rana tana ainihin tsakiyar nan sannan abaku ne bashi sannan malam yace abu na biyu cikin abin da muka fa'idanta a wannan hadisi shine ar-raddu ala ba'd al-qa'ilina anna ash-shamsa wal qamara tankasifu li mauti kabirin aw hudusi amrin azimin kamar hadisin yayi raddi ne ga mutanen da suke cewa kissewar rana yana faruwa ne idan wani babban al'amari zai faru ko ya faru ko kuma saboda ainihin mutuwar wani babba wannan ba haka bane shi yasa hadisin kamar yana raddi wa kanu fil jahiliyyati ataqiduna domin a jahiliya sun kasance suna kudirin cewa annal kusufa yujibu hudusa taghayyurin fil ardi aini wato mautin au dararin wato a jahiliya suna cewa idan aka rana ta kisse ko wata ya kisse to wannan yana nuna cewa to lalle wata musiba za ta iya faruwa ko wani al'amari zai iya faruwa mai girma ko wata hasara babba an gane a jahiliya suna da itikadin wannan dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo ya kore wannan saboda su sahabbai sun san wannan abun a jahiliya an gane dan haka har aka shigo musulunci ma tunda ba nassin da yazo da ya hamna yayi magana akan wannan da ya dace kissewar rana da mutuwar dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Ibrahim sai suka fadi abinda aka saba fadi a jahiliya dan haka manzon Allah sai ya ture yayi raddi a gare su cewa a'a ba haka bane wannan itiqadin itiqadul batil ne akwai abubuwa na shirka a cikin sa dan haka manzon Allah ce inna shamsa wal qamara ayatani min ayati llah la yankasifani li mauti ahadin wala li hayati sannan malai yake cewa al-iltija'u ila Allah inda al-mukhawif wato ana so idan abubuwa na tsoro suka faru to a koma a fake zuwa ga Allah ta'ala a fake zuwa ga Allah a koma zuwa ga Allah ba mafita sai Allah ta'ala shi kadai zuwa gare shi ne kuma kadai za a koma duk sanda wata musiba ta faru duk wani abun tsoro ya faru yanzu kafircin kafirai wallahi wani abu na tashin hankali yana faruwa zuwa suke koma zuwa ga Allah kalura ko kiristoci idan yi abu yayi idan abu ya faru farkon faruwa suna cewa Jesus oh Jesus oh can in abu yayi tsanani sai ga abun yaki sai oh my God oh my God ko ba haka bane sun koma wa ina sun koma wajen Allah kenan sun koma wajen Allah ga Allah kadai ake komawa wa fi kulli hadithin minhum bis salati wa nahawiha min ad-du'a dan haka duk abin da ya faru na wata musiba a koma wa Allah da addu'a a koma wa Allah da sallah wannan yana nunin abubuwa mafi girma guda biyu da su ake komawa zuwa ga Allah addu'a da kuma ne da sallah kuma sune abawa mafi girman da ake neman tsani zuwa ga Allah subhanahu tabaaraka wa ta'ala maza a samu gaggawar shiga a bude mutum kofa an gane ba abin da ke sanya bawa ya zama yana kusa da Allah kamar me kamar sallah manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa wasajidu yasjudu ala qadami rabbi azza wa jalla mai sujjada lokacin da yake sujjada kamar yana sujjada ne a ina a kan diga digen ubangijinsa Allah subhanahu tabaaraka wa ta'ala bi ma'ana ya gama shiga fadar Allah ya gama kusaci zuwa ga Allah ga shiga Allah falyargab walyas'al yayi kudin duk abin da yake son alkhairi ya roki duk abin da yake sai roka a cikin halin sujjadan nan yana da ina saboda shi yana mahallul ijaba yana digirin da za a amsa masa addu'a ai kowannen ku ya sani in yana cikin halin sujjada ya koma zuwa ga Allah da gaske kaddara ma ba wai don a maka wata bukata da kanewa ba kawai irin da'in da kake ji kawai a halin sujjada in an ce ka bada labarin sa ba za ka iya ba haka ne ko ba haka bane tunda wani lokacin mutum ya samu kusaci zuwa ga wani babba ma dan duniya ko wani shugaba ko wani waye ai yana ji dan dama ko to ina ga idan an ce kana fadar Allah ga kaga Allah ta'ala tsundum an karbe ka 100 bisa 100 ai wani dadi wani hasken zuciya wani nishadi wani irin karfi na imani malan da yake sabuntuwa zuwa gare ka sai kace ko iya wannan shine rabon da ka samu a wannan sallar wallahi zaka ce alhamdulillah ko ba haka ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake fadi a cikin wani hadisi cewa waju ilalliya qurratu aini fi salati lalle ni an sanya mini sanyin idaniyata jin dadi na farin ciki na a cikin sallah yan uwa masu albarka ina ga yau wataƙila akan hadisi guda ɗaya zamu takaita na fata abinda muka karanta ya zama daidai Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala ya bamu ladan sa ainihin wato kurakure Allah iya ce mana kamar yadda faɗa dazu ana komawa zuwa ga Allah ta hanyar yin addu'a da sallah cikin addu'a din akwai me akwai awal istighfar istighfari in bala'i ne ya faru in zaka yi addu'a ka fara da istighfari an gane sannan kai salati da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kuma sai ka shiga ainihin wato yabo ga Allah sannan sai kai addu'a din an gane ko domin shi istighfari wanka ne wanka ne wankan wankan me wankan shiga fadar Allah shi kuma salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ado ne an gane ku ado ne sannan yabon Allah ta'ala da shiga cikin sallah shi kuma wannan ainihin wato shine kasancewarka ainihin wato ka shigo cikin fadar Allah din kai tajalli shi yasa wasu malamai suke cewa al-istighfar wa takhalli kalmomi ne guda daya amma kowanne da digo kawai aka canza masa ma'ana al-takhalli والتحلي والتجلي kalmomi ne guda daya amma kowanne da digo aka canza masa ma'anansa istighfari shine mai at-takhalli kawofinta daga barin zunubi kai wanka kenan sai mai sai at-tahalli sai a dauke ido in an dauke digon ya kowa ne at-takhalli in an dauke ido akan kha'u ai digo akan kha'u ne ya kowa ne at-tahalli shine kai ado kenan sai a mai da digon ƙasa sai a dawo da shi digo amma a ƙasa sai ya zama me at-tajalli in ya zama at-tajalli shine ka shiga fadar Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala kenan wannan shine tsarin neman kusaci zuwa ga Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala shi ya zama ko a cikin lazumanmu ma sai ga an ce ayi istighfari kaga an yi takalli kenan sai a ce ayi me ayi salatin annabi sai kaga an yi me tajalli kenan sai kuma a shigo fadar Allah la ilaha illa Allah la ilaha illa shine an yi me at-tajalli kenan na zikiri kenan an shigo fadar Allah gaba daya Allah madaukake sarki ya karba mana ya ainihin wato datar da mu albin da muka faɗa dai Allah madaukake sarki ba mu ladan sa kurakurai da muka yi saboda karancin fahimta ko karancin ilimi Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala ya fi mana akwai masu tambaya ko kuma bari a kira sallah sai mu saurari masu tambaya idan akwai insha Allah bismillah zai istinafi zai saki saboda ayyukan sun yi yawa tsakani yawa da sallama yayi yana zaune sai ya tina ko aka tina masa sai ya tashi ya kawo raka'a daya sai ya sujjada ba'adi amma wannan har ya juya daga alqibla ya fita waje sai istinafin sallah wallahu ta'ala a'lam insha Allah na'am Na.
duk inda kisfiyar rana ta faru ayin wato ai azaba ce wa azantarwa ne da haka fushin Allah ne akan bayinsa fushin Allah ne akan bayinsa dan haka shi yasa mu ai nace liman yayi kudu ba laifi liman yayi kudu ba duk da cewa ba ta cikin abin da yake sharadi ko wajibi amma ba laifi dan aka yi sallar kisfiyar ranar liman yayi kudu ba amma mu cewa mu ji tsoron Allah mu jara ayyukan mu sannan mu nemi gafarar ubangiji daga zunuban mu sannan kuma lalle mu tuba wa Allah daga barin aikata ayyukan zunubai mu koma zuwa ga Allah ta hanyar neman yardarsa da kyawawan ayyuka nagari wannan shine na'am ya sha har wata har wata sai dai kaifiyar sallar ne ba dai ba ita rana za a yi sallar jami'i a musallacin idi misali amma wata a gida kowa zai tasa shine nace babu laifi in mutun ya tare da iyalansa ya musulmanci sai sallah duk wata sallah da aka ce ta nafila ce mutun yana da dama ya jagoranci iyalansa su yi ta jami'i su yi ta jami'i an gane yawa ita ba a yin jami'in ta ba a fita waje a hadu a musalla a yin jami'in ta amma ita kisfiyar rana ana yin ta ne jami'i to mutun bai samu jami'in ba zai iya yin shi kadai zai iya yin shi kadai an gane ko zai iya yin shi kadai to mutum bai iya Ali Imran da Bakara ba fa bai iya Bakara ba bai iya Ali Imran ba bai iya Nisa'i bai iya Ma'ida ba sai ta maimaita wata sura kamar Qul huwallahu ahad ya karanta ta sau 100 an gane yawa wallahu ta'ala alam na'am wa alaikum assalam wa rahmatullah kai kuma kana cikin larura kana bukata sai ka karba ah to ai kai baka da laifi umma larura umma matsalar ce shine umma akwai matsala din shine yake da ita shine yake da ita shi ya ci riba an gane amma kai da ka karba bisa larura ai baka da matsala a ciki saboda ko ba komai ka zo mudarriko mudarriko ya halasta abin da ke haramun ne ya halasta a gare shi an gane yawa wallahi ta'ala eh wannan shine kai ta gefanka da ka bar din baka da matsala saboda kana cikin idrari ne shine dai da ya karba an akwai matsalan ma a gare shi ne na'am sai karbi kudin ya ce ai kwata-kwata ma wannan cinikin ma bai halasta ba eh kudin da aka yi declaring su babu su dama me yasa kudi suka zama kudi ne da me suka zama kudi da abu da karbuwar hukuma ko da yardar gwamnati ne suka zama kudi daga sanda gwamnati ta ce ta yi da ta rushe su yanzu takaddu ne kowa haka bane takaddu ne ba kudi bane domin kun san asalin kudi ai wayannan kudin ba su ne kudi ba kowa haka bane wayannan kudin ai ba su ne kudi ba me kudi zinari da azurfa ai su ne kudi kowa haka ba su ne hakikanin kudi asalin kudi da ake magana kafin in ba su ba dai duk abin da ka sani dama ba ni gishirin ba kaman da ne naka hukuma sai ta kawo mutane sauki a shigo da wani abin da zai zama wasida domin tana iya yiwa misali in maganan ba ni gishirin ba kaman da ake ta yi ta iya yiwa ni gishirin da kake bukata a wajena ba shi nake da shi ba balle kuma gashi kana da mandar da nake so kaban wanda su ne asalin abin da aka sani ma'anar duka ba su 100,000 ko kaga ya 2,000 kenan ta zama ai 20,000 ta zama riba akai wannan shine kawai kuskuren wallahu ta'ala alam duk da cewa waɗannan matsalolin suna da qadaya a wajen malamai da yawa na sabani da tattaunawa da aka yi ta yi amma dai mafi rinjaye an tafi akan cewa waɗannan din riba ne su suka fi rinjaye akan yin ƙarin kuɗi da kuɗi riba ce kawai an gane na ji wani malami ya ce ba wata matsala shi kuma inda ya tafi matsalar da ya tafi akan ta din
matsala ce idan aka zo za a biye ta ba wai za ta tsaya akan wannan matsalar bane kawai za ta tafi ta shafi matsalar zakka domin shi a wajensa sai yace to ai wayennan kudaden gaba daya kamar magana da na fada dazu ba su ne asalin kudi da shari'a ta sani ba asalin kudi ko dukiya da shari'a ta sani sune zinare da azurfa na haka wayennan dan ka ba wani ya kara maka ko dan ka ba wani ya an rige maka ka ba da kaza an ba da kaza duk irin mu'amalar da aka yi da wayennan kudaden ba wata matsala a ciki saboda ba sune asalin dukiya ba shi abin da ya tafi kenan akai da haka dan ka ba mutum 100 ya kaddara ya baka 70 ma babu laifi shi a wajen sa haka ya tafi akai kamar wannan ko dan gumi ko mala abunan dan gumi dai kowa ya san shi mai Dr. Ahmad Gumi to yayi wannan yayi dogon bayani akai zurfi akanta an asalla kiswar rana ko kiswar wata kiswar wata a kara da ma kanta kowace sura ya biya su da gidan aljanna Allah kuma ya sanya albarka cikin dukiyar su akwai members din mu na kafilatul mahabba jiya mun yi yawmul kiswa a inda aka gabatar da rarraba tufafi a gajiyayyu da miskinai muna godiya a wannan members din da suka tsaya har aka je kammala kai ganin cewa wannan aiki na rarraba wannan kaya ya je zuwa ga hannun mabukata Ubangiji Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi wayanda kuma suka bada gudunmawar su na kayayyakin duka su ma Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi wato naga wani abun mamaki cikin wannan kayayyakin da aka raba wallahi akwai mutanen da na lura na dade ban gansu da sabon kaya ba sai naga su da yawa sun sako wannan kayan sai da suka canza kala sai da suka canza kala wannan sai ya kara mun farin ciki da jin dadi wallahi kwarai da gaske Allah ubangiji ya saka da alkhairi Allah ubangiji ya sa a mizani ubangiji Allah ta'ala ya ba mu ikon tsayawa da jajircewa cikin ayyukan da za su amfani ƴan uwan mu kullum albarkar shugaba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ƴan uwa da suke shayar da mu shayi a wannan lokacin karatu muna musu addu'a su ma Allah ya saka musu da alkhairi duk wanda yake hidima ta amfanar al'umma Allah ya biya shi da gidan aljanna Allah ya saka malaman mu da alkhairi Allah ya saka wa iyayen mu da alkhairi Allah ya mana albarka a cikin wannan wata ya mana albarka a cikin watan sha'aban da muke fuskanta nan gaba kadan ya kuma rifkar da mu wata mai daraja watan ramadana ya datar da mu da kyawawan ayyuka nagari hali da muke ciki na kuncin matsi na wannan yanayi ubangiji Allah ya kawo mana karshen al'amuran Allah ya kawo mana mafita a ciki alfarmar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama albarkar alqur'ani mai girma zabe nan gaba kadan za a gudanar da zabe na shugaban kasa da kuma sati mai zuwa ya zama zabe na gwamnoni da kuma na shugaban kasa ina yin za a yi shi ne da sanatoci ko sannan na gwamnoni za a yi shi najin da ɗan majalisa in Allah ubangiji ya sa a yi lafiya a ƙare lafiya ubangiji kuma Allah ta'ala ya zaɓa mana shugabanni na ƙwarai shugabanni masu amana masu gaskiya masu adalci masu jin tsoron Allah Allah ubangiji ya mana zaɓinsa na ƙwarai kada ya bar mu da zaɓin mu kada ya bar mu da zaɓin mu Allah kai mana zaɓi daga gare ka ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith rabbana taqabbal minna subhanaka allahumma wa bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa salli allahumma ala sayyidina muhammad al-fatih al-katimi nasir al-haq بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آل حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين